Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Sulemaniyar ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Litinin 14 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Kamaru an hada wani taro na shugabannin 'yan kasuwa da shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin talaka a fagen kasuwa da masu kamfanoni da masu ruwa da tsaki don neman kare talakawa da kuma tunkarar matsalar yunwa a ƙasar. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar, amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai bangaren yammacin kasar Ukraine jiya Lahadi kusa da kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wannan bai zo wa jami'an leken asirin Amurka da jami'an tsaron kasa da mamaki ba, inji mai bawa Amurka shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN. Abin da ya nuna shi ne cewa Vladimir Putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da ya yi tunanin za su samu. Aƙalla mutane 35 suka mutu yayin da 134 suka jikkata da sanyin safiyar jiya Lahadi lokacin da Rasha ta harba makami mai linzami kan cibiyar wanzar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa, wani sansanin soji da ke yammacin Ukraine, wurin wanda ba shi da nisa da Lviv, inda dakarun kungiyar tsaro ta NATO ke atisayi da sojojin Ukraine. Dakarun NATO a Poland na da nisan kilomita 25, lambarin da ya sanya fargaba ko kuskuren da sojojin Rasha suka yi na iya sa yakin ya ƙara faɗaɗa. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi 13 a wani harin kwanton ɓauna da aka yi jiya Lahadi a tafarko wani garin haƙar ma'adanai a arewacin Burkina Faso da mayaka masu ikirarin jihadi ke kaiwa akai-akai, kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana. Wata majiyar tsaro ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wata tawagar jami'an jandarma a Dori ta fada cikin wani harin kwanton ɓauna da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da tafarko. Kazalika an tabbatar da mutuwar mutane 13, wasu da dama na jandarmomi sun ɓace, inji majiyar. Wata majiyar tsaro ta ce an kira dakarun da za su taimaka wajen gano wasu jandarmomi 8 da suka ɓata. An kuma jikkata ƙarin jami'an jandarma 8 a harin, 2 daga cikinsu ya yi muni sosai kuma an kwashe su domin yi musu magani a Togori. Harin dai ya zo ne a daidai lokacin da mutane 2 suka mutu, wasu da dama suka jikkata, lokacin da wata motar bus ta taka wata nakiya jiya Lahadi wanda shi ma kusa da tafarko ne. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gudanar da zanga-zanga jiya Lahadi a wurare da dama a sassan Rasha domin nuna adawa da mamayar da Vladimir Putin ya yi wa Ukraine, yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu. Kungiyar OBD Info, wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar, ta ce da misalin karfe 6:30 na yamma agogon Moscow, 'yan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na Rasha. Aƙalla mutane 355 daga cikinsu an kama su ne a Moscow, inji kungiyar da ke saka ido mai zaman kanta. Wani ɗan jarida na AFP da ya halarci zanga-zangar a Moscow, babban birnin ƙasar, ya shaida aƙalla kama mutane 12, kuma 'yan sanda na tafiya da duk wanda ba shi da takardar izinin ɗaukar labarai. A makon da ya gabata, 'yan sanda sun kama sama da masu zanga-zanga 5,000 a faɗin Rasha.
Tunan ba da jimawa ba Hafiz zai kawo mana ƙarshen labarin duniya, amma yanzu bari mu nufi ƙasar Kamaru, inda aka gudanar da wani taro na shugabannin 'yan kasuwa da shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin talaka a fagen kasuwa da masu kamfanoni da masu ruwa da tsaki, inda don neman kare talakawa da kuma tunkarar matsalar yunwa a kasar. Ga rahoton wakilin murya Amurka Muhammadu Rabiu.
Duban tsamarin al'amari wanda ya sa farashin hatsi da kuma sauran abinci masu gina jiki suka yi tashin goron zabi ne, makasudin da kungiyar 'yan kasuwa da ake malakafi da Jikam ta kira taron mahawara domin samun maslaha. Shugabannin 'yan kasuwa, shugabannin kungiyar kare haƙƙin talaka a fagen kasuwa da masu kamfanoni waɗanda su ne masu ruwa da tsaki suka yi molon kai sosai gudun kar talaka ya fada cikin hali na laha'ulai. Malam
Suleimanu Ali, to ni dai wannan matsala na ga dai kaman dai a guri na wannan matsala, zan iya cewa dai matsalan batun COVID-19 ko kuma corona da Faransa, don ni da Faransa da fi korewa. To wannan dai corona ya tsayar dai da harkoki a wannan garin namu, wato ta tsayar da harkoki duk dai duniya, ya da yanzu dai kowa fama yake. Haka kuma dalilin ta ne dai masifa ya zo ya shigi mutane, wato ninwa da sauransu da talauci. Bayan wannan gwani da akwai dai waɗansu masu harkan, wato masu son dukiya, suna sayan hatsi, wato kamar masara da shinkafa da kuma dawa da sauransu, su ɗauka su rufe a ɗaki, she kuɗi ya haura she su sayar. To wannan ma dai kun gani ya kawo mana babban matsala.
Kuɗin man fetur na iskan gas, kuɗin bil wutar lantarki da kuma wasu ababen rayuwa a kowane waye an gari gaba-gaba suke yi. A farko an rataya alhakin tsadar rayuwan akan annobar COVID-19. Yakin Ukraine ya kawo nashi gudunmawan. Malam
Awal mai dahe, yanzu gurbacewan tattalin arziki dai ya danganci yanayin yakin Ukraine. Yanzu kusan kafafen sada labaran duniya gaba daya an daina maganar corona, maganar Putin ake yi. Wannan yaki ba abin wasa bane. Wannan yaki ya taba duniya gaba daya. Wannan kusan dai yakin nan za a iya ce mata yakin duniya na uku. Yanzu ko menene sanction yayi yawa, kuma ko me risin nan ba karaman kasa bane. Sanction din ya taba kowa da kowa, har ya taba kasan Afrika.
Waɗannan ababen wato annoban COVID-19 da kuma yakin Ukraine sun jefa talaka cikin wani hali na tsaka mai wuya wajen samun abin sawa a bakin salati a gabanin azumi. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
Madalla, an gaishe ka Muhammadu Rabiu. Ga Hafiz da labaran duniya kashi na biyu.
Adadin waɗanda suka mutu hatsarin jirgin ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da aka sake dubawa ya ƙaru zuwa 75, yayin da 125 suka jikkata, kamar yadda jami'an hukumar kula da jiragen ƙasa da ma'aikatar sadarwa suka bayyana jiya Lahadi. Jami'an sun faɗa a ranar Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu maza da mata da ƙananan yara 60 ne, kana 52 suka jikkata a haɗarin wanda ya faru a daren ranar Alhamis da ta gabata, lokacin da wani jirgin ƙasan dakon kaya ya kauce hanya. Sabbin adadin sun fito ne daga Fabin Mutumbo, shugaban kamfanin jiragen ƙasa na jihar, wato SNNC, bayan da ya ziyarci wurin tare da tawagar da suka taru domin gudanar da bincike kan lamarin. Ma'aikatar sadarwa ta ce daga cikin waɗanda suka jikkata, mutane 28 suna cikin mawuyacin hali. Tsohon shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya ce ya kamu da coronavirus amma yana cikin ƙoshin lafiya, kuma matarsa Michelle an gwada ta bata kamu ba. Obama ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa, na yi kwanaki maƙogaro na ƙaiƙayi amma ina cikin ƙoshin lafiya in ban da haka. Obama yana ƙarfafa guwar ƙarin Amurkawa da su karɓi allurar rigakafin coronavirus duk da raguwar adadin masu kamuwa a Amurka. Akwai kusan mutane 35,000 waɗanda suke kamuwa a cikin makonnin da suka gabata, lamarin da ya ragu sosai daga tsakiyar watan Janairu, lokacin da ya kusan 800,000. Wani shafin yaɗa labarai na yanar gizo na Iran da ke kusa da shugabancin ƙasar ya ce Iran ta yanke shawarar dakatar da tattaunawar sirri da ƙasar Iraki na ɗan wani lokaci da nufin kwantar da tarzomar da aka kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa tare da abokiyar hamayyarta ta yankin Saudi Arabia. Rahoton na jiya Lahadi ya zo ne kwana guda bayan da Saudiya ta aiwatar da hukuncin kisa mafi girma da aka fi sani a tarihinta na zamani. Masarautar ta kashe mutane 81 da aka samu da laifuka, da suka haɗa da kisa zuwa ga ƙungiyoyin 'yan bindiga. Ƙungiyar da masu fafutuka ke ganin ta haɗa da mabiya Shi'a sama da dozin uku. A baya dai hukuncin kisa da Saudiya ta yi wa mabiya Shi'a ya tada tarzoma a yankin Iran, wacce ita ce kasar musulmi mabiya Shi'a mafi girma a duniya, kuma kasar Saudiya mai karfin yan sunni ta yanke hudar diplomasiya a shekara ta 2016, bayan da Saudi Arabia ta yanke hukuncin kisa kan wani fitaccen malamin Shi'a.
Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada amanta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kai ku shirin mu na gaba, ku shakata da wannan wakar.
Gade maganar ta zo.
Saura da shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke ci matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin murar Amurka da Abuja, matasa sun cika zauren makil kamar yadda muka bayyana a makon jiya, har ma da sanya bakin uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe Mai Zani, sai Sambo Jibran Sambo Jada, Nura Muktar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim Ezzi Kusba, Yawo Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Adamu Giyade, Anasani Kafinta da Yasira Yusuf. Adamu Giyade na ganin rashin ɗaukar mataki ko hukunta masu laifi na kawo naƙasu a yaƙi da miyagun iri.
Har wa yau ban taba jin an tsayar da ko wani sufeto wanda aka yi wani mummunan ta'addan shi a yankin shi, ba wanda aka dakatar. Kuma dokokin da ake dutiya ana daukowa daga Turai, zaka ji mutum daya ake kashewa a wani yanki, zaka ji an saukar da wani babban jami'in tsaro. Amma a Najeriya me yasa ba a yin haka? Kuma suna magana komai daga can ake coffee din shi ake amfani da shi a Najeriya. To yaushe abun zai kare? Mu dai gaskiya jina nan talakawa da suna zuba, a gaskiya a duba duk halin da za a abun nan shugabannin su tsaya. Idan har kuma sun gaza, to me ma magana sulhu? Suna shewa suna da jami'an tsaron da sun isa ayi komai da komai. Kowa sai dai yayi ta mamaki, wai ma shin wani abun a Najeriya ake yin sa?
Yawa a Buhari nusa kuma dai kusan kai ma kai laya zana sai yanzu ka bayyana.
Haka ne. Alhamdulillah, naji duka abubuwan da ƴan uwa suka tattauna. Kuma gaskiya mu dai a kabilan mu ta Hausa Fulani, abubuwan da muka rasa mun zama taron tsuntsiya ne babu shara. Kuma wannan laifi ina ganin ya faru ne sakamakon shugabanni da muke da su.
Amma ya za a yi a tara tsuntsiya kuma daidai masu sharan ne ba sa so su yi shara?
Abinda ya sa nake so in gaya maka wannan, daman an tara tsuntsiya ai hannu ɗaya ne ya kamata ya yi sharar da ita. Ita taron tsuntsiya ba shara ne ita ba. To wannan tsuntsiyar tamu ta sama ce, wannan hannun damu na sama ne, rubabban hannu wanda ba zai iya share mana komai ba. Kuma dan na tabbata wannan abubuwan inda a yankin kudu ake yin sa, yadda Arewa take fama da matsalar tsaro da yanzu Najeriya ta zama tarihi. To irin waɗannan abubuwan shine yasa muka zama taron tsintsiya babu shara. To abin nake kira ga matasa irin mu mun dade muna kiraye-kiraye irin waɗannan abubuwan namu har yanzu haka mu bai cin maro ba. Ya kamata a ce mun hada wani gangami mun fara share mutanen waɗannan ɗan uwan namu matasa na ƙasa tukuna waɗanda suke dajin nan ba ƙarfin mu suka fi ba. Mu share su sannan su ma waɗannan shugaban nan sama waɗanda ba su da amfani a gare mu. Mu share su ma muna da matasa da wanda ya kamata mu dukkan mataki daga kan shugaban ƙasa zuwa kamsula muna da mutane masu ilimi waɗanda ya kamata su jagoranci ƙasar nan inda za a samu maslaha. Ni dan kasuwa ne satin da ya wuce ina zuwa Jos din ranar Lahadi din ranar Litinin. Wannan satin na dan fawa da zazzabi ban shiga kasuwa ba. Wannan ya uga shi ya kira ni ya ce ya ji labari abokan kasuwa na sun fito kasuwa an yanka su daga ka sun sai dankali a Jos suna komawa an yanka su. Na kirawo waya
a ina ka yanka su
an yanka su a kasuwar magani ne. Na kira ɗan kasuwar mu na Kaduna suka tabbatar mun da cewa wannan magana gaskiya ne yanzu haka ma suna kan jana'idar su. Kaga wannan abun ƴan uwanmu matasa ne fa suka tare suka yanka su sun tafi sun je kasuwa lafiya ƙalau sun suyo kaya lafiya ƙalau sun dawo har cikin Kaduna an tare su an yi musu yankan rago. To wannan irin bala'i ne irin wannan. Ina wani rayuwa za a je me za a yi me ake nema me suka yi musu waɗannan fa mutane waɗanda suke nema.
To Nura dai ka ji abinda shi Gwari ya faɗa.
To alhamdulillah to gaskiyar lamari mu wannan abubuwa da suke faruwa ba za mu yarda da su ba kuma za mu ci gaba da bayyana wa matasa yadda za a yi kuma ta kama za mu yi gagarumar zanga-zanga mu fito mu nuna damuwar mu akan wannan zub da jini da ake yi na ƴan uwanmu wanda ba su ji ba su gani ba musamman arewacin Najeriya. Kuma zanga-zangar nan za mu yi ta ne maza da mata in muka kira duk wani matashi kowanne zai fito kuma za mu zo duk inda ta kama za mu fara daga mataki na state zuwa nan Abuja birnin tarayya.
Amma Nura ka sani cewa kodayake Hajiya Balaraba ta ce zanga-zangar lumana ce duk lokacin da ake zanga-zanga sai an samu wata matsala ko wasu yi amfani da wannan damar su kawo tashin hankali.
Za mu iya kokarin mu akan mu dakile duk wani abu da zai kawo tashin hankali ko fitina.
Shugabannin su suke kawo tashin hankali akan irin waɗannan abubuwa. Sai za ka ga mutane sun fito suna zanga-zanga ta lumana sai a turo musu jami'an tsaro su dinga fesa musu hayaki suna fesa musu ruwan zafi. Kaga wannan gwamnati ta jawo irin waɗannan abubuwan kiran amma wanda ya kawo fito zanga-zanga ta lumana ya kamata a bashi goyon baya a bashi haɗin kai ya gabatar da abubuwan da yake so ya baya.
To yadda muka samu matsala da kashe su ake yi tunda kwanaki ɗan sanda nan aka ce an kashe
ya kamata a bar mutane su ma suna da yanci su fito su bayyana damuwansu akan abun da yake damun su amma muddin aka ce a ƙasa ba za a bari mutane su fito su yi zanga-zanga ta lumana ba. To ai kaga kaman ma babu ma demokraɗiyya ma tana amfani ne fa da dole ne a yi adawa kuma dole ne ake nuna ma gwamnati duk abinda ta hanyar da ta dace ta koma in ta mai da hankalinta ta wancan ɓangare ya kamata a karkato da ita ta dawo ta wannan ɓangare ba wai duk abinda ake gani ko a zuba ma gwamnati ido kawai ta yi ana kashe bayan Allah ana zuba ido ana gani.
Mu dai muna nuna wa su shugabanni dai abinda suka suka su za su girma kuma muna wayarwa talakawa kawunansu akan cewa in Allah ya kai mu 2023
gaskiya sa abun baya damu
talakawa
mu da muke girba abun da suka shuga wanda su suke girba ai ba zai dame
wato ana kama ayyukan
da ake yi ba ya kamu take karewa dan haka wannan ba su take
ba kama ayyukan mu ba kama matan
ba kama wannan ba ta samu ba ta tsayin
tattalin Alhaji Kabiru Idris kaji matasa abun da suka faɗa
magana Nura ko akuma Nura shine zanga zanga wani lokaci mu a turo police ba sai su je su turo ɗan bola su watsa abu da gangan
yan jagaliya
mamu ko su bari su ji ra'ayin jama'a su ji abin da ke zuciyar jama'a su ji korahin jama'a do in kana mulki ba za ta ba gane san ka ba in ba gama gaskiya ba amma sai ka gangan sai kuma wani siyasa a cikin abu su turo yan jagaliya haka kawai su fafasa kwalba su waye su watsa abin gaba gida daga su suke da wannan fara
yawa Adamu Ibrahim nana na ga kai kamar kai sanyi ma da lamarin
eh to ai ka san abin da yake faruwa ne wato wani lokacin in abin hankalinka marinka ya baci in kai wani tunanin nan ma sai kuma ka dauka biyar don me duk abin da ake kullaha yana da manyan da ake kullaha saboda haka lokacin da aka ce ayi zanga-zanga su suke fara turo wasu yan jagale da za su su hautsu na zanga-zanga su haifar da wata fitina kuma su zo ka ce ai dama talakawa sun muzunta daga zanga an yi kaza an yi kaza wannan shine gaskiya bai dace ba abin da ya kawo ta kawo talakai shine idan aka yi zanga-zanga talamara ba ta abin da wato ba za mu koma ga Allah mu ta addu'a yawa
ka wannan bai kamata ba karin sai mun koma ga Allah ba tantan duniya ya kamata su fara girman sakamakon abin tsayar da suke shuka ba
a'a buhari abin da ake nufi da koma ga Allah yayi addu'a ba wai
take eh addu'a ai za a yi addu'a za a ha addu'a kan ai alaje addu'a ana kai kowane lokaci ana yi to amma yana da kyau a ce su shugabannin gaskiyar lamari suna kokari suna adalci wato matsalan zanga zanga da ake magana mutane za su yi kokari su hada zanga zanga na lumana to abin da ake samun matsala akai su yan siyasan koko su wanda aka yi domin su dan ai zanga zanga su za su turo mutane cikin wayannan yan zanga zanga domin mene domin su dagula ruwa koko su dagula lissafi ni ina ganin gaskiya maganan wannan zanga zanga ba shine mafita ba gaman yanda kowa yake magana ya kamata a ce an yi kokari an yi addu'a din sannan su kuma shugabannin su ma su yi adalci
matasa ku saki dakatawa anan sai ma kun gobin Allah ya kai mu a madadin murar Amurka ni Nasiru Adamu Elikaya da ni shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
wassalamu alaikum
Toma Adalla an gaishe ka Nasiru Adamu Elikaya yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Najeriya
Sharhin jaridin ne da jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa mai yiwuwa ne kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya da ta shirya gudanar da wani taron gaggawa a ranar Lahadin nan tattare da sakamakon taron nata a yau Litinin taron da kuma ake kyauta zaton cewa za ta bayyana ko da ta ci gaba da yajin aikin da ta fara na wata daya ko kuma ta janye jaridar Vanguard ta ruwaito shugaban kungiyar Professor Emmanuel Osodeke na cewa taron majalisar koli na kungiyar ASU ne za ta tabbatar da matakin da za a dauka a nan gaba kungiyar ASU dai ta zargi gwamnatin tarayyar Najeriya da tafiyar hawainiya da kuma kin mutunta yarjejeniyar da aka cimma da kungiyar a can baya na inganta jin dadin malaman makarantun jami'o'i da kuma samar da kayayyakin koyarwa da dakunan dalibai domin samun nasarar gudanar da koyarwa sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta ya karkata ne daga mai da rikicin cikin gida na jam'iyyar APC inda ta ce yanzu haka daya daga cikin yan takarar neman shugabancin jam'iyyar Senator Tanko Almakura da ke zama tsohon gwamnan jihar Nasarawa ya ce ko da wasa bai zai sauka ya baiwa Senator Abdullahi Adamu wanda shi ma ke zama tsohon gwamnan jihar ta Nasarawa damar zama shugaban jam'iyyar ta APC ba Tanko Almakura dai ya bayyana labaran da ake bazawa cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari na goyon bayan Abdullahi Adamu da cewa labaran kanzon kurege ne babu yanda za a yi shugaban kasar ya mara daya daga cikin su baya ba tare da ya sanar da su keke da keke ba ita kuwa jaridar The Punch ta ruwaito jam'iyyar APC ne a jihar Ebonyi na gargadi ga dan takarar jam'iyyar PDP na gwamnan jihar Ebonyi Mr. Iduma Egarewi da ya daina gabatar da kansa a matsayin gwamnan jihar Ebonyi sakamakon hukuncin da wata kotun tarayya dake Abuja ta zartar na haramtawa gwamna Omahi da mataimakinsa da kuma wasu yan majalisar dokokin jihar ci gaba da kasancewa a kujeran su sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin labaran jaridar Leadership na cewa yanda yaki tsakanin Russia da kuma Ukraine ya kawo koma baya tarukokin tsaro a Najeriya jaridar dai ta bayyana cewa wannan yaki ya haifar da hauhawar kayayyakin masarufi da danyen mai a kasashen duniya inda kasashe biyu da suka fi kowa nomar alkama suke fada da junan su lamarin da kuma zai haifar da hauhawar farashin biredi taliya da dai sauran su haka kuma matsalar tsaro yanzu haka duniya ta karkata ne da hankalinta zuwa wayannan kasashe maimakon sauran kasashen Afrika irin su Najeriya da su ma suka dade suna fuskantar matsalar tsaro karshen sharhin jaridin kenan faɗin jifrin murai Amurka daga Lagos.
To gaishe ka baban gida Jibril, yanzu kuma ga ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa wajen Amurka. Sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Dan Allah ku ban da man bayyana wani ra'ayi na ko shawara ko gwamnatin Najeriya. Akan yan bindiga da suke yakin arewa. Da ina son ganin cikin wannan abubuwa da ita basira. Wannan kaman ana yakin arewa ne fa. Masu nuna su yaki arewa da ba su samu dama ba. To yanzu sun samu dama suna yakin arewa. Tambayar da nake son ya zama shin gwamnati ba ta yi sarakuna ba? Su kuma sarakuna ba su yadda da mafarauta da yan banga ba? Shin gwamnati ba za ta ga da ake wannan batunar a ɗaya bindigogin da su ɗin yan ta'adda suke zuwa shi a ba yan banga da mafarauta a sa sojoji da yan sanda su jagorancin wa'annan yara na musu jefi a ga wannan mutane? Domin abin da wa'annan mafarauta da yan banga za su yi da ya jami'in tsaron nan da ake sawa da su. To ne har abin da collaboration din su biyu da yan sanda da su dan bangan amma ba da wani bidiga toka ba a ba su manyan bindigogi in an je an jawo operation a hand over gwamnati shin gwamnati ba ta yi mutuwa ba kuma su masarauta masarauta ko kuma su masu rawani ai sun san duka wani yana kirki da za a ɗauki makami a bashi sun san duka wani dan banga kuma ba a ce an ba su makamin zuwan bindigogi su tauna hannunsu a ba su makamin da za a tafi yaƙi su zo su ɗauki duk irin makamin da hannun da suke so su zama aljihu a tafi yaƙi in an dawo a zo a ba gwamnati kayan ta shi ne kaɗai hanyar da za a magance wannan tsaro amma wannan gwamnati take ɗiba kuɗi take ta haraji take karanta mutane ake gani kuɗi a tsaro to in gwamnati za ta dinga haka su kala duhu ba za a gano wannan matsalar ba. Na farko dai a yi sosoci da haraji da tsadarin rayuwa da talakawa ya zama to an samu sauƙin rayuwa komai a sauko da shi ba bayan da tsara farashi ba a sauko da farashin mai.
Masu sauraro ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a taƙaice.
Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai ɓangaren yammacin ƙasar Ukraine jiya Lahadi kusa da kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wannan bai zo wa jami'an leƙen asirin Amurka da jami'an tsaron ƙasa da mamaki ba, inji mai ba wa Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN. Abin da ya nuna shi ne cewa Vladimir Putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da ya yi tunanin za su samu. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi 13 a wani harin kwanton ɓauna da aka yi jiya Lahadi a tafarko wani garin haƙar ma'adanai a arewacin Burkina Faso da mayaka masu ikirarin jihadi ke kaiwa akai-akai kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana. Wata majiyar tsaro ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wata tawagar jami'an jandarma a Dori ta fada cikin wani harin kwanton ɓauna da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da tafarko. Kazalika an tabbatar da mutuwar mutane 13, wasu da dama na jandarmomi sun ɓace, inji majiyar. An gudanar da zanga-zanga jiya Lahadi a wurare da dama a sassan Rasha domin nuna adawa da mamayar da Vladimir Putin ya yi wa Ukraine yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu. Kungiyar OBD Info wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar ta ce da misalin karfe 6:30 na yamma a agogon Moscow 'yan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na Rasha.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayani gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyanmu na yau in ce taku Binta Sulemani Yaro da na shirya na kuma gabatar, ake muku fatan alheri, huta lafiya, ma'assalamu.